بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم ثلاثة تيجوة الرجب هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الشكرة دبو ليدة لليهود دقوم شابقوي واندي ديدي دي شابيو قوتا نوفمبر 1996 إدنبا أمانتا وحر ينزمنا أنه مناكرات للتافه الإبانة عن أصول الديانة تا الإمام أبي الحسن الأشعري الله من أوكا كنسركي يجتنش دا مهي فنشي دا معلمنش دا صورة مسلمي باكي دايا حر ينزمنا تتونا مسألة دا الإمام الإمام أبي الحسن يتي وأن المسح على الخفين سنة في الحضر والسفر كما للي شافا أكن هفي سنة تتا النبي صلى الله عليه وسلم كو أهال زمن جدا كو أهال تفيا خلافا لقول من أنكر ذلك يتي سابان مغانا وطن دا سكي مسو سكي جايا دا مغانا أكن شافا أكن هفي إن توني انشيء دا كما وصد جتكن أينهم مؤتزلة هرما وصد خوارجا أنسامو sun yi ainihin musun shafa akan hufi din domin tattauna matsaloli akan wannan ainihin matsala ajiya. Sa'an nan sai muka ainihin zo da littafi sunan Tirmidhi, muka ainihin karanta daga cikin ainihin hadisan da suka zo akan haka. Dan neman ƙarin bayani sai ka je ka dauki littafin Aridatul Ahwazi ta al-Imam Abu Bakr ibn al-Arabi, sharhi ne da ya akan sunan Tirmidhi a cikin mujalladi na farko, shafi na juz'i na farko, shafi na 137 zuwa 138 zuwa 150 daidai, da kuma littafin Tuhfatul Ahwazi na Muhammad Abdurrahman al-Mubarak Furi a cikin mujalladi na farko, shafi na 313 zuwa 340 daidai. Babu laifi ka iya daukar littafin Aunul Ma'bud na ainihin Shamsul Haq al-Abadi, sharhi ne na sunan Abi Dawud. In ka dauki mujalladi na farko nan ma za ka ga ƙarin bayanai insha Allahu ta'ala. To mas'alolin da suka rage mana su ne kamar haka: ina hukuncin shafa akan huffin da ya tsatsage ko safar da ta tsatsage? To a takaicen takaitawa, ya halatta a shafa akai don tabbatar da saukin da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ainihin zo da shi. Maganganun da ke cewa huffin da ya tsage ba za a yi shafa a kan shi ba, waɗannan maganganun ba su da asali a cikin addinin Musulunci. Matuƙar dai huffi ko safa ya tsage, in dai har za ka iya ɗaga ƙafarka bai faɗi ba saboda tsagewa ko saboda daddarewa, to ya halatta a kiraye shi huffi ko safa, don haka ya halatta a yi shafa a kan shi. Sa'annan ina hukuncin cire huffi bayan mutum ya shafa a kan shi? Ma'ana bayan ka yi shafa a kan huffinka sai kuma ka zo ka cire shi, sai ka dawo ka mayar ko kuma ka cire shi, to in za ka yi sallah ya za ka yi? Wasu malamai suka ce sai ka sake alwala gaba daya, wasu malamai suka ce sai ka sake wanke kafarka, wasu malamai suka ce a sai ka yi sallar ka haka. Wannan magana ita ce daidai saboda hadisin da al-Imam Ad-Darqutni da Baihaqi suka ruwaito da isnadi sahihi, ko in ce asari daga Sayyidina Aliyu. Sayyidina Aliyu irin haka ta faru gare shi, yayi alwala ya shafa akan ainihin huffin shi, kuma da yaje cire huffin yaje sallar shi haka ba tare da ya maimaita alwala ko kuma wanke kafar shi ba. Dan haka ko da ka ainihin yi alwala ka sanya huffinka sai ka dawo ka cire ko safa, daga bayan ka tashi za ka yi sallah, za ka yi sallar ka haka ba sai ka sake alwala ba, ba sai ka sake ainihin wanke ita kafar taka ba. Wannan magana ita ce daidai, sauran maganganun duk akwai rauni ainihin tare da su. Sa'annan ka sani da cewa matuƙar kana son ka yi shafa kan huffinka ko safarka, to sai ka yi alwala tukuna kafin ka sa, shi ne sharaɗi da ake nema da kai. Idan ka zo sa safarka sai ka yi alwala, sai ka kawo ainihin safarka sai ka sa, ko kuma huffinka sai ka sa, in yasu in ka zo ainihin wato sake yin alwala sai ka yi shafa ainihin akan shi, kamar yadda muka yi bayani a jiya. Hatta shafa akan safa da sauransu yana nan cikin ainihin muktasar tare da sharhin shi, wannan jawahirul iklil wanda aka fi sani da cewa lawwali a cikin juz'i na farko kenan. To wannan a takaice su ne ainihin kaɗan daga hukunce-hukunce waɗanda ainihin suka shafi shafa akan huffi ɗin. Sai wata matsala dangane da ma'ana karewar muddar da aka ɗibar maka, shin yana nuna kenan alwalaka ta warware? Misali, kai mazaunin gida an ɗiban maka wuni guda da kwana guda, matafiyi wuni uku da kwana uku. To idan ya zama wannan lokaci ya zo daidai da ya kare, amma alwalaka bata kare ba, shin ko wannan karewar lokaci ya nuna karewa alwalaka kenan? Wasu malamai sun faɗi haka, suka ce matukar daidai lokacin da kai alwala ta farko din nan, ko kuma lokacin da ka fara ainihin wato yin alwala bayan shafa akan hufi, bayan wanke kafaka da shafarka akan hufi, suka ce matukar ya kewayo awa 24 kenan daidai daga yin alwalaka ta fari, ko kuma daga ainihin yin alwalaka bayan alwala ta kare maka akan alwalar da kai shafa akan hufi. Don in ba kuma ta ba, mun tattauna masalar ajiya, cewa wasu malamai suka ce lokacin yana farawa ne daga sanda kai alwala ka sanya ainihin hufin naka, daga lokacin zaka kirga 24 hours kenan, awa 24. A karkashin hakan, kai alwala karfe 6 na yamma, ta kawo safarka kasa, to zaka yi ta shafa akan wannan ainihin safa taka har zuwa gobe iwar haka kenan. A karkashin magana ta biyu wadda muka ce ita ce sahihiya, idan kai alwala kasa, to ba daga yanzu zaka fara lissafi ba, sai daga sanda alwalaka ta karye. Misali, in aka dauka kamar karfe 10 na dare alwalaka ta karye an jima kenan, to daga sannan kai alwalaka ya shafa akan hufin, daga sannan zaka fara lissafi har sai kuma gobe ya karfe 10 na dare, sannan ka cika 24 hours kenan da saukin da aka baka. To idan wannan 24 hours, awa 24 suka cika na dama da aka baka kai mazaunin gida, ko kuma wuni uku da kwana uku na kai matafiyi, shin cikar wannan mudda yana nuna shikenan alwalaka ta karye, ko da ka tashi zaka yi sallah dole ka sake alwala? Wasu malamai suka ce eh haka, amma sahihiyar magana, mafi yawancin malamai suka ce a'a, alwalaka bata karye ba, matukar ba daya daga cikin abubuwan da suke sanannu ne na karye alwala ya faru gare ka ba. Dan haka, dan lokacin ya wuce kana da alwalaka, to alwalaka bata ainihin warware ba. Mun fahimci wannan da kyau ko? A takaice, waɗannan su ne matsaloli waɗanda ainihin za su samu shiga. Sai dai bayani da wani ya yi tambaya a kai, cewa to an yi magana a jiya game da hukuncin bin 'yan ɗariƙa, sallah aka ce a shar'ance, shari'ar musulunci bata halatta maka kana musulmi ka bi mai bin ɗariƙar Tijjaniya sallah ba, saboda shi ba musulmi ba ne, sallah shi bata inganta ba shi ga kanshi. To shi ne sai wani ya ce, to yaya kuma ba a yi magana ina hukuncin bin 'yan shi'a sallah? To ai 'yan shi'a ai su ne aqwamatul kubra, kuma ai uwar uban kafirci kenan, ai ashaddu kufran kenan wa inada, ai shi'a ita ta haifar da waɗannan bala'o'i na ɗariƙu. Shi yasa in har ya zama bai halatta maka ka bi ɗan ɗariƙar Tijjaniya sallah ba, ina zai halatta maka ka bi ɗan shi'a wanda yake shi ne babban uban uban kafirai a kan 'yan ɗariƙa? Mun fahimci wannan? Dan haka, da ɗan shi'a da ɗan ɗariƙar Tijjaniya shar'an ba abin su sallah, an ka bi su sallah kuma sallar ka ta ɓaci. Mun fahimci wannan da kyau ko? Allah ya shiryar da mu. To al-Imam Abul Hasan al-Ash'ari, Allah ya ƙara mishi yarda, yace wa naraddu ali a'immatil muslimina bis-salahi wal iqrar bi imamatihim wa tadlil man ra'a al-khuruj 'alayhim idza zahara minhum tarku al-istiqama وندين بإنكار الخروج عليهم بالسيف وترك القتال في الفتنة. الإمام أبو الحسن يجي ونرد دعاء لأئمة المسلمين بالصلاة. مو مسلمي أهل السنة منا غنن حلتشن أيوة شواء غبن مسلمي الدعاء أكنشي وألّا يجارس شواء غبن مسلمي أكتشيفا. Ba irin waɗannan shugabannin ƙasa na haka ba, waɗanda su kansu sun ce su ba shugabancin musulunci suke ba, kuma sun ce ba ruwansu da addini. Allah kuma ya ce inna ad-dina 'inda Allahil Islam, musulunci ne kawai a wurin Allah ya zama addini. Duk wanda ya ce Najeriya akwai addini biyu munafiki ne, ƙarya yake. Addini ɗaya ne a Najeriya, duk duniya kanta addini ƙwaya ɗaya ne, tunda Allah da kanshi ya ce inna ad-dina 'inda Allahi. Wannan alif da lam na jinsin addinin da Allah ya yarda da shi ne kawai, ba wai na jinsin dukkan addinai ba ne. Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam, dan haka al-alif wal lam anan lil ahadi adh-dhihni, addini kawai a wurin Allah shine addinin musulunci. Wata aya kuma tace wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan, wanda ya bidi wani addini ya bautawa Allah a ƙarƙashin shi wanda ba musulunci ba, falan yuqbala minhu, Allah ba zai karba mishi wannan addini ba a nan duniya. Wa huwa fil akhirati min al khasirina, sana kiyama kuma yana daga cikin waɗanda suka yi asara. To saboda haka in aka ce shugabannin musulmi, anan ana nufin waɗanda musulunci ne ya ɗora su kuma sun yadda musuluncin suke amma sun lalace, kamar waɗanda muka wuto a baya irin su Hajjaju da makamantansu. To amma kai ɗan Najeriya yanzu baka da gata game da addini, shugabannin ƙasashe sun ce su gwamnatinsu ba ta addini ba ce, sarakunan gargajiya sun ce fadojinsu fadojin gargajiya ne, shikenan kowanne ya yi wa Allah jafa'i. Don haka waɗannan tsarin da ake bi ba irinsu ake nufi ba, ana nufin shugabannin da aka tsaya aka naɗa su a ƙarƙashin shari'ar musulunci sai suka lalace. To a cikin aƙidar mu ba fitowa za mu yi muna la'antar su, mu ne musu muwagun addu'o'i ba, a'a mu muna ganin halaccin ai musu addu'ar Allah ya gyara su, wal iqrara bi imamatihim, kuma muna tabbatar da shugabancin su ko da sun lalace amma za mu yadda cewa shugabanni ne tunda ba kafirci suke ba, cikin aƙidar mu kenan. Dan in duk sanda ka tambaye su za su ce su shugabannin musulunci ne, me kuke yi wa aiki, za su ce musulunci muke wa aiki. To tunda suka yadda haka, to mu ma mun yadda ko da yake sun karkace daga kan hanya. To amma waɗannan naka kai ɗan Najeriya da sarakunan da shugabannin na tsarin Bature, duk baki ɗayansu su da kansu sun yi wa addinin musulunci tawaye, sun ce ba ruwansu da addini, shi yasa addini shi ma ba ruwan shi da su. Don haka ba su muke magana ba, ba shugabanninmu ba ne, sun fi ƙarfinmu ne a ƙarƙashin zalunci kawai da ta'addanci, shi yasa kawai muke zaune ƙarƙashinsu. Amma in son mu samu ne, to ba zai yiwu mu zauna daidai da ƙiftawar ido a ƙarƙashin mulkinsu a haka ba. Shi yasa kullum muke ihdal husnayni, muke fatar ɗayan abubuwa guda biyu, muke fata Allah ya tabbata mana a kansu, ko Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da su su ainihin dawo kan addinin musulunci kai tsaye, su yadda cewa shugabancinsu shugabancin addinin musulunci ne, kuma su yi addinin musuluncin a aikace. To muna son haka, kuma ma mun fi son haka. Ko kuma in Allah bai nufi haka ba, Allah ya taimake mu musulmin ƙasar nan, mu haɗu a ƙarƙashin Alƙur'ani da Sunna, mu haɗu akan kore bid'a da kuma tabbatar da Sunna, mu haɗu akan rugurguza shirka da munafunci da kafirci da kuma ainihin tabbatar da tauhidi, mu haɗu akan waɗannan al'amura, mu tsai da jihadi, mu rugurguza wannan kafirar gwamnati, Allah maɗaukakin sarki ya tabbata mana da hukuma islamiyya. A nan zan jawo hankalin mutane waɗanda duk sanda muka yi magana akan hukuma islamiyya sai su ce ba mu da bindiga, wa ya gaya muku ba mu da bindiga? Muna da abin da ya fi bindiga fa. Da bindiga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kafa gwamnati? Dan me za ku rinka karya zukatan mutane ku ce ba mu da bindiga? Muna da bindiga. Idan ba ku da bindiga kun zama fasikai kenan, tunda Allah ya ce wa a'iddu lahum mastata'atun min quwwatin wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Mun fahimci wannan da kyau ko? Allah madaukakin sarki ya ce ku yi tattali ga susuwa makiyanku kafirai. Na me za ku yi tattali? Ku yi tattalin abubuwa waɗanda suke ainihin kayan harbi ne, da dawakai, da kayan da za ku ainihin yaƙi ku kare mutuncin addinin Allah. In kuka ce ba ku da bindiga, ma'ana ba ku bi wancan umarnin na Allah ba kenan. Tunda Allah ya ce wa a'iddu lahum, ku yi tattali dan makiya, ko kuma sai kuka zo kuna cewa ai ba ku da bindiga, yaushe za ku iya kifar da gwamnati? Sai da kai aka yi ana kifar da gwamnati sai da bindiga? Manzo Allah da bindiga ya kifar da gwamnati? Ba nasara Allah ba ce? Wannan maganar ita kanta fadarta munafunci ne a cikin addinin musulunci. Shi yasa ku daina karya zukatan mutane. A karantar da mutane addinin musulunci, a yi tarbiyyarsu akan aƙidoji na musulunci, duk ranar da jihadi ya kama za ku ga inda bindigar za ta fito ne. Amma duk sanda aka yi magana sai ku ce yaya za a yi magana kafa gwamnatin musulunci, ba mu da bindiga. To ko an rasa abin da ku, in an yi magana ku ce ba ku da bindiga, in an ce a gyara aƙida ku ce an zafafa, in an ce a tsaya da sunna ku ce an zafafa. Idan wannan addini ya ishe ku, ku fita ku baiwa masu yi wuri su yi kai tsaye, ku daina ɗaure marasu kuna ɗan kware su. Akwai waɗanda tsakaninsu da Allah suna son su yi addini, ku kun shigo kullun addinin ku irin addinin Abdullahi ibn Ubay ibn Salul, Abdullahi addinin irin ibn Ubay ibn Salul shugaban munafikai, ku kun yin addinin daidai, kun ku sakarwa musulmi mara su yi addinin daidai, in an gaya musu daidai kuma ku saka musu shubuha. To shi yasa in waccan na farko bai faru ba, to abin da muke fata Allah ya taimaki musulmin kasar nan kansu ya haƙo akan gaskiya ba akan ƙarya ba, a ƙarƙashin alqur'ani da sunna, ba a ƙarƙashin izala da ɗariƙa ba, a ƙarƙashin alqur'ani da sunna. Munafunci ne ku ce kan ɗan izala zai haɗu da ɗan ɗariƙa har abada, in kan ɗan izala da ɗan ɗariƙa ya haɗu to ɗan izalan nan ko yayi munafunci, dan abun ba zai taɓa haɗuwa ba, ba zai taɓa yiwuwa a haɗa wuta da ruwa lokaci guda a ce kowa aikin shi ya tabbata yadda ake so ba, to ba zai yiwu ba. Abin da ake nufi shine ba zai yiwu a haɗa kai da wanda yake kafirci ko shirka ko kuma bid'a ko kuma yake munafinci a cikin addini ba, sai an kakkaɓe duk wani mugu tukuna, sa'annan musulmi ko mi kankanta su sai Allah ya ba su nasara. Kam min fi'atin qalila ghalabat fi'atan kaseeratan bi'iznillah, ai al'amarin a hannun Allah yake, wallahu ma as-sabirina. To shine mallan yake cewa muna tabbatar da shugabancin musulmi, shugabannin musulmi matuƙar dai, ma'ana shugabannin ne na musulmi, wa tadlila marra al-khuruj alaihim, kuma mu musulmi muna ganin batar mutumin da ainihin yayi musu tawaye, in aka ce wani shugaba ne na musulunci to duk wanda yazo yayi musu tawaye to zamu ce wannan mutum batacce ne. Idza zahara minhum tarkul istiqama, idan rashin ainihin tsayawa a hanya ya bayyana ga waɗannan shugabanni, sai aka samu wani ya ce zai musu tawaye, to mu muna ganin shi wannan din nan batacce ne, don su sun fada cikin kuskure, to kamata ya zo ne musu nasiha, ya ne musu addu'a har su gyara, ba kamata ya yi musu tawaye ba. To duk wanda ya musu tawaye saboda ya ga sun kauce daga kan hanya, to mu muna ganin cewa shi batacce ne. Shugabannin musulmi fa ake faɗi fa, waɗannan nan ƙasar babu shugabannin musulmi a nan ƙasar fa, mun fahimta. Shi yasa yanzu ɗan Najeriya yana da wahala ya rinka fahimta irin wannan karatun, in ana yi, in an ce limamin musulmi ko khalifa kai ba za ka fahimci wannan ba, saboda ka taso gaba ɗaya turawa sun gama wargaza wannan tsarin, sun ɗibi 'ya'ya kuma an ɗibi 'yan mission sun yi training ɗinsu, yanzu su ne shugabanni su ne sarakuna, babu yadda za a yi sai ainihin abin da turawan nan suka tsara musu shi ne suke tafiya a kai. وندين بإنكار الخروج عليهم بالسيف من والله الديني da cewa mu muna musun yi musu tawaye a fito cewa za a yake su da takobi, ma'ana shugabannin musulmi din nan to ko sun kauce daga kan hanya, mu ba mu yadda a ce za a fito a yake su da ainihin takobi ba, tunda suna nan a cikin addinin musulunci. Wa tarkil qitali fil fitna, kuma mu muna ganin ainihin wato wajabcin barin yin yaki a halin fitina, in aka ce musulmi sun balle bangare biyu, suna musulmi wannan musulmi wannan musulmi, to fitina kenan ba jihadi ba, to mu ahli sunna ba ma shiga cikin irin wannan fada. Mun fahimci wannan da kyau ko? Wannan ya balle nan, wannan ya balle nan, dukkansu suna nan a musulmi, to mu ba ma shiga. Shi yasa ko ga hatta ƴan uwanmu ƴan izala da suka dare waɗannan Kadunawa suka yi kaza, ƴan Jafawa suka yi kaza, ko ga ba mu shiga cikin ƙungiyar kowa ba, duk wanda zai aiko mana da nashi kaulasan ɗin daga nesa sai dai ya aiko mana, amma mu ba za mu mayar mushi ba, sai mu ne musu addu'a Allah ya haɗe kansu, amma ba za mu ainihin shiga mu ce mun goyi bayan wane wane kafiri ba ne, mun goyi bayan wane wancan kafiri ba ne, ba ma yin haka. To shi yasa idan za ka zama ɗan izala sai ka je kai karatu tukuna cikin aƙidar salaf, in ba haka ba sai ka zo kana yin bid'a kuma da sunan izala. Amma a cikin aƙidar ahli sunna idan musulmi guda biyu suka bangare waɗannan ahli sunna waɗannan ahli sunna, to kai da ya faru ba ka cikin wannan fitina, to ba a yadda ka goyi bayan kowa ba, sai dai ka shiga ka zama mai sulhu, ya zama fitina. Shi yasa mu ga Abdullahi dan Umar a makon da ya wuce mu karanta cewa bai shiga cikin ko ɗaya daga cikin waɗannan fitintunu ba, bai goyi bayan bangaren Sayyidina Ali ba, bai goyi bayan bangaren Muawiya ba, yana bin kowa daga cikin su sallah. To mu haka aqidar mu take, kai ne dan izala dan bangaren Jos zamu bi ka sallah, kai musulmi ne dan izala ne, kai ne dan izala dan bangaren Kaduna kai musulmi ne dan izala zamu bi ka sallah, dan kana nan a musulmi ahlus sunna dan uwanmu. Wani sabanin fahimta ne ya faru tsakanin ku, sai mu ce Allah ya sulhunta ku, aqidar mu kenan mu. Wa nuqirru bi khurujid dajjali, mu muna tabbatar da cewa fitowar dajjal karshen duniya gaskiya ne, ma'ana dajjal wata fitina ce wadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bada labarin za ta zo ta afku a ƙarshen duniya, wanda yake kana da rai baka kubuta ba, ka mutu kana kabarinka baka kubuta ba. To amma manzon Allah yana da sinadarin da zai kare ka daga sharrin dajjal, kana da rai ko ka mutu kana cikin kabari. Shi yasa an ka saki suka yi maka jafa'i, suka sa ka kyamaci hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama, ka shiga uku ka lalace. Dajjal ya same ka da rai ya janye ka, kana kabari ya tashe ka ya janye ka, duk halin da ka shiga ciki in baka bi abin da annabi ya ce ba game da mas'alar dajjal, wallahi sai dajjal ya nasara a kanka, dan sai ya shiga duk garin da ka sani a duniyan nan, in banda Makka da Madina. Zai shiga garinmu da naku da ƙauyen suwana da ƙauyen suwana, kowa sai ya shiga nasu. Inda kabarinka yake din nan, dajjal zai je ya tashi wannan kabari naka, sai dai in ka bi abin da manzon Allah ya ce. To kai kuma kana bin wani mazhabi a kasar ku wanda yake wannan mazhabi ya soke maka wannan sunnar da za a zo ayi magana, dan kana ganin babu yadda zaka saki mazhabi ka kama sunnar annabi in ya so gwamma ku gwagwarmaya da dajjal din. To shine yace wa nuqirru bi khurujid dajjal, mu mun yadda da cewa fitowar dajjal gaskiya ne, kama ja'at bihi riwayatu ar rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, kamar yadda riwaya mai inganci ta zo tana bayani akan fitowar dajjal daga annabi sallallahu alaihi wa sallama. Bukhari ya fitar da hadisi game da ainihin fitowar dajjal a cikin ainihin, ka duba a cikin kitabut tauhid karshen ainihin sahihul bukhari, ma'ana ka duba karshen sahihul bukhari, ka duba fathul bari yace mujalladi na 13 shafi na 87, wannan muna karantowa ne daga ta'liqin da Al-Sheikh Hamad Al-Ansari yayi, yace fil fitan babu zikri dajjal, wa fil anbiya'i babu zikri, babu ma jaa an zikri bani Isra'ila. Yace haka kuma ka duba cikin ainihin kitabu ahadithul anbiya'i, a cikin ainihin babin da ke magana akan bayani akan bani Isra'ila, mujalladi na 13 na Fathul Bari shafi na 89 zuwa 91, wa fi fada'ilil madina. Yace haka kuma ka duba cikin kitabu fada'ilil madina cikin sahihul bukhari, babun la yadkhulul dajjal al madina, cewa dajjal ba zai shiga madina ba, ka duba wannan babin a cikin bukhari kenan, ka ji wuraren da bukhari ya fitar da wannan ainihin hadisai. Akwai surare kuma bayanai kaɗan kaɗan game da dajjal, ko a cikin addu'o'i ya zo cikin bukhari hatta kitabus salat wa muslimun, ka duba sahihi muslim a cikin lamba hadisi na 2933 fil fitan, a cikin kitabul fitan babu zikri dajjal wa sifatihi wa man ma'ahu, babin da ke magana akan bayani akan dajjal da siffar shi da kuma irin mutanen da za su bi shi. Sai ya ce wali ghayatin, kuma in kana son ka ga makura ma wajen bayani akan ainihin dajjal a cikin sahihi muslim, ka duba har lamba hadisi na 2947 wa tirmidhi, ka duba sunan tirmidhi a cikin lamba hadisi na 2235 li ghayatin. Yace in kana son ka kai matuƙa wajen ganin abin da tirmidhi ya ruwaito, ka duba har lamba hadisi na 2246 fil fitan, yace a cikin babin da ke magana akan fitinonin da za su faru ƙarshen duniya. Wa Abu Dawuda, ka duba sunan Abi Dawuda a cikin lamba hadisi na ainihin 4315 fil malahim, a cikin babin malahim, ma'ana babin da ke magana akan kashe-kashen da za su faru a ƙarshen duniya. Wa li ghayatin, yace in kana son kaiwa matuƙa, an ka duba cikin Abu Dawuda din, ka kai har lamba hadisi na 4328. Wa Ahmad fil musnad, ka duba a cikin musnad na al-Imam Ahmad a cikin mujalladi na 4 shafi na 4 da shafi na 7 da mujalladi na 2 shafi na 33 shafi na 37 shafi na 67 da shafi na 104 da shafi na 18 da shafi na 124 da shafi na 131 da kuma shafi na 237 da shafi na 349 da shafi na 429 da shafi na 457 da shafi na 530 daidai. Haka ka duba a cikin mujalladi na 3 shafi na 32 da shafi na 38 da shafi na 43 da shafi na 47. Wa ibn Majah, ka duba sunan Ibn Majah ma ainihin yace min katin daga lambar hadisi na 4071 wali ghayatin, in kana son kaiwa makura ka kai har hadisi na 4088 fil fitan, a cikin kitabul fitan babu fitnatid dajjal, wannan a cikin ainihin sunani Ibn Majah kenan. Wannan an kawo maka inda zaka je ka lalubi waɗannan hadisai ne dake magana akan dajjal. Babu wani malamin hadisi da ya ruwaito hadisai a littafin shi wanda babu magana akan dajjal. Shi yasa mas'ala game da dajjal mas'ala ce qat'iyya a wurin malaman musulunci, cewa tabbas annabi ya faɗi kuma abin zai faru. Shi yasa hankalinka ba shi da mashiga game da gano al'amarin dajjal. Abin da ake so kawai sai ka sallama. Hankalinka ba shi da mashiga game da dawowar annabi Isa ƙarshen duniya, ko ya juju wa majuju, ko ɓullowar rana ta yamma. Duk waɗannan ma'aiki ya riga ya fayyace su a cikin hadisai sahihai, kuma suna nan cikin duk waɗannan littafai da ake lissafawa na hadisi kullo. In ba kai karatu ba, ba kawai zaka je ka gwada al'amura ne da ƙwaƙwalwarka ba, ka ce ainihin ai kaza ya saba wa hankali. Ai hankali irin naka na mahaukata ba a saka shi a cikin lissafi. Amma abinda ake so da kai shine abinda ma'aiki ya baka labari kai imani da shi, ta'awilin dajjal da cewa wai turawa sune dajjal, wannan fasikanci ne a cikin addinin musulunci, tawaye ne wa addini. Ka zo ka ce wai ai turawa ne ake nufi da dajjal, to ai abubuwan da annabi ya bada labari zaka zo ka ji yanzu insha Allahu game da ainihin tura za ga ba siffarsu ɗaya da dajjal ba. Kuma dajjal wani mutum ne kwaya ɗaya, shi ma ɗa ne cikin ƴaƴan annabi Adam. Yadda kaga surar jikinka ta dan Adam haka yake, sai dai wasu ƴan bambance-bambance kaɗan da aka samu saboda shi la'ananne ne kawai abin da ke ciki kenan. Amma cewa wai ƙabila kaza ne, ai dajjal mutum ɗaya ne gel, kuma annabi Isa alaihi salatu wassalam zai kashe shi. An fahimci wannan da kyau ko? To shi yasa sai muka ainihin zo da hadisi wanda zamu ji abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya labarta mana game da ainihin shi dajjal din. Hadisai suna da yawa akan haka, kuma hadisai game da dajjal sun kasu kashi biyu. Akwai hadisai sahihai game da dajjal, akwai kuma hadisai waɗanda suke ba'ifai da mawdu'ai. To amma kamar yadda ka riga ka sani, ba za mu kafa maka hujja da hadisi ba sai mun tace mun tabbatar da ingancin shi. Waɗannan hadisai duk da za mu kafa maka hujja da su game da dajjal, hadisai ne sahihai babu shakka game da ingancinsu. Na zaɓo mana wani hadisi ne wanda al-Imamu Ahmad ya fitar da shi a cikin lamba hadisi na 17,646. Muslim ma ya fitar da shi a cikin ainihin lambar hadisi na 2,937. Abu Dawuda ma ya fitar da shi a cikin lambar hadisi na 4,321. Tirmidhi ma ya fitar da shi a lambar hadisi na 2,240 daidai. Haka al-Imam Ibn Majah a cikin lambar hadisi na ainihin 4,475. To wannan hadisi ne yanzu zan karanto shi, sai ka saurara ka ji abin da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya bada labari game da dajjal. Abin da ake nema da kai shine sai ka sallama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akan abin da ya faɗi. In ba haka ba, aljannan nan da kake fatan ka samu ba za ka same ta ba. Sai ya zama ka sallama ma'aiki gaba ɗaya akan duk abin da ya faɗi. Abin da ka gani ne da abin da baka gani ba, da abin da kake ganin wai ya karya tunanin kwakwalwarka ka yadda annabi sallallahu alaihi wasallama indai ya faɗa ka yadda gaskiya ne kuma zai faru. Mun fahimci wannan da kyau ko? Ai akwai wasu abubuwa mai yiwa wanda ya rayu shekaru 500 da suka wuce, in aka ce mishi yanzu za su faru, mai yiwa sai ya kokarin ya shakka akan haka. Yanzu da an aka ce daga Najeriya za a tashi a tafi Saudi Arabia cikin awa 4 an je, cikin awa 4 an dawo. Mutumin da ya raya a da sai ya tunanin cewa anya wannan abu gaskiya ne kuwa? Me yasa? Saboda ya ga cewa zai share shekaru bai kai ba, wani ma ya mutu a hanya. Mun fahimci wannan da kyau ko? A mutumin da za a baiwa labari a shekarun da suka gabata cewa ai kana zaune za ka kamo a cikin wani dan akwati, kana ganin abin da ake ga sallar da ake a Ka'aba yanzu-yanzun nan, ga hawan Arafa yanzu ake kai, kuma gashi kana nan Najeriya kana kallo. Ai mutumin da ya rayu a da zai yi tunanin anya wannan abu zai faru, amma ba gashi ya faru ba. To shin waɗannan abubuwa ɗin ai gashi nan yanzu faruwarsu ya buɗe ƙwaƙwalwarka daga duk abin da aka ce maka nan gaba zai faru, ai ba za ka yi musu ba ko? To dan menene kuma manzon Allah da Allah yake mishi wahayi zai bada labari ka saka shakka a ciki, kace saboda kadai kwakwalwarka bata gano ba waɗannan abubuwan? Yanzu ba ya keta tunanin kwakwalwarka ba, cable kawai za a dan miƙar da shi sama, gashi nan dan wani kwando ne ko wata rariya fa, babu inda waya ta joni da Ka'aba ba, amma kuma kana ganin Ka'aba ana sallah yanzu. Ko ƙarya ne? Gaskiya ne ko? To haka abinda manzon Allah ya faɗi, innahu la haqqun misla ma annakum tantiqun. عن النواس بن سمعان الكلابي قال Nawas dan Sam'an Al-Kilabi sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam yace zakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dajjala al-ghadata yace da safi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana wa'azi game da dajjal an yi sallah asuba ne mutane suka mummike za su fita wasu haya haya sai manzon Allah ya ishara da hannu kowa ya zauna kowa ya zauna yau akwai jawabi manzo Allah ya tashi ya fara jawabi game da dajjal da safi fa khaffada fihi wa rafa'a annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ainihin sassauta game da al'amarin dajjal din ya nuna al'amari ne mai sauki sa'annan kuma yazo ya habbaka al'amarin ya nuna amma fa kuma mas'alar tana da girma kwarai da gaske kaga ya tauna kuma ya hura fa salawatullahi alaihi hatta zananna annahu fi ta'ifatin nakhli nawas yace har sai da muka tsammaci ma saboda yadda annabi ya kusanto da bayanin sai da muka tsammaci koma yana cikin wasu dabinai ne shi dajjal din kusa da masallacin annabi tunda an yi bayani an nuno kakkautowa da gaggautowar abin yace sai muka tsammaci ko yana wasu dabinai ne dake kusa da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam falamma ruhna ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama arafa zalika fina da yamma tai muka koma wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya lura yau dai mun di mauce mun tsorata game da wa'azin da aka yi mana da asuba game da dajjal din nan fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace fa qala sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama yace ma sha'anukum menene ya dame ku ne yau din naga hankalin ku a tashe kuka wuni fa qulna ya rasulullahi sai muka ce ya manzon Allah zakarta dajjal al-ghada yau da safa kai wa'azi game da dajjal amma la tafihi thumma rafa'ata kasasauta al-amrin annan kazo ka habaka al-amrin kuma da kasan shi yasa ba rawu hatta balanna annahu fi ta'ifatin nakhl inna yabma ce yana cikin wadancan dabinai qala fi annabi sallallahu alaihi wasallam yace ghayru dajjal akhwafuni alaykum yace ai ba wani abu nake ji mu horo a rayuwar ku mata bi asifu wannan annan da rayuwar ku babu wani bala'i da nake ji muku tsoro kan dajjal sai ta kuma ga sassauta muku abin ba na bayyana muku hakikamin shi ne dan kar abu wani abu ku zo ku samu matsala in yazo a wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam yake babu wani annabi sai da yawa al'umma shi da Allah suratar da su game da dajjal yace amma dukkan annabawa akwai abu kwaya daya faɗi game da dajjal bai fa shi zan ga muku sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah yace duk annabawa ba su faɗi wata siffa ta dajjal ba ita ce dajjal idan shi kwaya daya ne tak sa'annan a saman wannan ido an rubuta kafirun ko kuma kafara yace annabawa ba su faɗi wannan ba yace amma ni na faɗa muku dan zai zo ƙarshen duniya yace shi Allah ne ya manta ba mu ne Allah rasulun ida hasi balik la masna tsawwan sai annabi yace in yakhruj wa ana fikum fa ana hajiduhu dunakum idan dajjal ya fito ina nan a cikin ku da rai to ni zan tsaya in kare muku shi in yi gwagwarmaya in yi tashi fadi da shi ko kun huta ku zauna ku huta wa in yakhruj wa lastu fikum amma in ma'ai idan dajjal ya zo a lokacin ba ni cikin ku ba ni da rai a cikin ku famru'un hajiju nafsi kowanne mutum shi zai tsaya ya kai gwagwarmaya za ka iya gwagwarmaya da dajjal ba za ka iya ba amma ka ce Allah manzon Allah ka rantsa wallahi ka sai ka yi yare ne miki maya sai ka yi gogormaya da dajjal matikar ba za ka bi sunna ba ana kawo maka hadisai kana samun wasu tarkaci da ayaniya diddigar tariqa suna ainihin koyar da kai hankali game da hadisan da ake ga maka wallahi sai ka sha wahala game da dajjal za su yi maka asara ne ka watsar da su baki daya in ba haka ba sun anan ne za ka fara gogormaya da dajjal ka shiga uku wanda Allah yake in dai har dajjal yazo ina nan to ni ne zan tsaya in kare shi idan yazo bani nan to kowa shi zai fita wallahu khalifati ala kulli muslim manzon Allah yake idan bana nan dajjal yazo to Allah shi ne zai kular min da kowane musulmi tunda musulmin amana ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in yana nan shi zai kula da abiban shi in baya nan fa Allah ne zai dauki nauyin ya kular mishi da kowane musulmi yaya siffar dajjal take da bayani akan shi sai ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yake innahu shabbun qatab dajjal wani saurayi ne wanda yake da cukurkudaddan gashi ka fara jin sabbi ya saurayi ne yana da cukurkudaddan gashi a wata riwaya aka ce gajere ne kaji wata siffa kuma wannan riwaya ta zuci sunan Tirmidhi da isnadi ainihu qa'imatu idan shi guda ɗaya wanda yake da ran tsayayye ne cap baya kiftawa ɗayan kuma na hagu matacce ne shi kuma kamar yadda ka san in ya busasshiya kaji siffar shi kaga da yazo zaka fahimce shi daga harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka anni ushabbihuhu bi abdul uzra bin qatan manzon Allah yace kamar ma dai in kamanta muku shi da wani ba ma guje da mutu a jahiliya sunan shi abdul uzra dan qatan yace kamar su daya in ka san shi to da ka gan su kaga iri daya kamar mala'ika jibril annabi sallallahu alaihi wasallam yake yana zuwa a cikin surar dihiyatul kalbi wani lokacin sai mala'ika jibril yazo sai sun gama hira ya tashi tafi su sahabbai suna daukan dihiyatul kalbi ne wani sahabi ne sai ya tafi sai annabi yake mala'ika jibril ne fa sai ce ai ta muke wani ne saboda yana zuwa da sura ina wa mun fahimci wannan da kyau ko to shine annabi yace kamar ma in kwatanta muku shi da abdul uzza dan qatan wani ba ma guje ne da ya mutu a zamanin maguzanci kafin a fara yin musulunci falamma famarra'ahu minkum to sai kowa ya karkada kunnan shi ya ji zikirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani shehi ka watsan mishi da zikirin shi in ba haka ba da kai da shi za ku yi fama da dajjal mun fahimta ko da kai da shehunka da imaminka in ba wannan ka'idar ma'aiki kuka dauka ba to za ku gwagwarmaya da dajjal manzo Allah yace duk wanda ya ga dajjal daga cikin ku idan bani nan kenan tunda in ina nan ni zan gwagwarmaya da shi in bani nan to duk wanda ya gan shi fal yaqra alaihi fawatiha suratul kahf ya karanta mishi suratul kahf kana ganin shi ka fara الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا ايو يقوم انن كيتا ميميتا وزيرن كني سادة غورن كزيرن كني زي جاي باكو دوانا ذكرهم من ذان الله يا سوك دوة فتوى دوان مالني حر قيامة تتاش ممفهم شوانا دكوكو توقو انن سيمس ايام جند وانن حديثي بفئي maganin da zaka samu kariya da shi ga dajjal ba in kana cikin kabari amma wani hadisi ya faɗi wanda Bukhari da Muslim da sauran malamai suka ruwaito ma'aiki sallallahu alaihi wasallama Aisha ta ba mu labarin cewa duk sallar da idar yana dab da zai sallama sai yayi addu'a Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannama wa min azabi al-qabri wa min fitnati al-mahya wal-mamati wa min fitnati al-masih ad-dajjal ومن المأثم والمغرم في رواية يا الله كتالي ندى عذاب الجهنم دى عذاب القبر اي قوة سمن ذا الله بغيش جهنم بينا وينش دعيتا اما وقتون تقوى دى الآيات جسور كل من ذا الله ينارون وان كدى الله يسكى جاء عذاب الجهنم فمن باب اولى انت كي كفي داتي هذا كي ادى تند كي ان اللهم لي كنا فاتاني amma shi tabbas dama manzon Allah aljanna zai shiga sai ma ya fara shiga sannan kowa zai shiga har cikin annabawa dama yana roƙon Allah Allah ka tsare daga azabar jahannama da azabar qabari sa'annan da fitinar rayuwa da ta mutuwa fitinar rayuwa ita ce kana rayuwa cikin addinin ka tsaf wata guguwa ta taso ta bata akidarka shikenan ka shiga cikin fitinar rayuwa ba wai kana da dukiya jalin kai kare ko kana da motoci su kife ko gida ya kone ba shine fitinar rayuwa ba a wannan zai iya sabbaba fitinar rayuwa amma fitinar rayuwa ita ce kana kan addini mai kyau ka rabu da addini mai kyau sa'annan wa min fitnati al-masih ad-dajjal Allah ka raba ni daga fitinar masih ad-dajjal mun fahimci wannan sa'annan wa min al-ma'asani Allah ka raba ni daga abin da zai sa in yi zunubi wal maghrami Allah ka raba ni da taurin bashi wannan addu'a duk sallar da annabi ya gama yana dab da zai sallama sai yayi ta sai kai kokari ka haddace ta kadin tafan da suka ruwaito ta da isnadi sahihi duk wata zurriyar addu'a da ka karanta a wasu tafai wa annal ladhi ja'a bihi wa annaka za
ka aje musu a bar su gefe guda ka ce Allah ji kansa, amma wallahi ta manzon Allah ita ce take kankara duk bukatar da ake nema. In kuwa ka ce ai ba mu ilimin da zamu gane sun yi kuskure ba, zaka gane kai kai kuskure a ƙarshen rayuwa an dajjal ya zo maka. Mun fahimci wannan da kyau ko? Amma ka aje musu su sun yi kuskure dan me waɗannan addu'i, wa annal ladhi ja'a bihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama haqqun, eh haqqun, amma lam yaqul hadhar ar-rasul sallallahu alaihi wasallama hadhal lafz, amma ba annabi ya koyar da wannan lafazin ba. Duk abin da ya shafi addu'a da ke cikin sallah tauqifi ne sai ya zo daga harshen manzon Allah da isnadi sahihi. In ba haka ba ka aje musu abu, in kuma kace kana ganin girman su kai ba za ka iya aje musu ba, shikenan. Dan da dajjal zai zo ya wanta kallar da aqida ka jefe guda, su kuma suna can ba ruwansu da kai. Tunda su ga haƙƙinsu sai a ce sun yi kuskure, kai ko tunda Allah ya kawo ka zamanin da aka iya bayyana maka cewa ba daidai ba ne, Allah ya maka jaɗar dogo, kai kuma ka ce ba ka yadda ba. Mun fahimci wannan da kyau ko? To sa'an nan har wayo Imam Muslim ya sake ruwaito wani hadisi, ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda yake karanta suratul kahf ayoyi 10 na farko duk ranar juma'a Allah zai kare shi daga ainihin musibar dajjal. Ayoyi 10 duk ranar juma'a kaga cewa ka ji ayoyi 10 na suratul kahf, Allah zai kare ka daga wannan musiba. In kuma kai sallah ka ji abin da zaka rinka faɗi. Idan kuma Allah ya tsawaita ranka dajjal ya zo kana nan, to me maganin shi? Shine ka zo ainihin kana karanta wannan ainihin ayoyi 10 na farko, sai ga yana ƙara nisantarka, sai ga yana ƙara nisantarka. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko?
Na'am.
Wannan duk yana tabbatar maka da mu'jiza ta Al-Qur'ani. Karatun Al-Qur'ani na suratul kahf sai dajjal ya rinka nisantarka. To za ka yi mamaki an samu aljanin da ya ce yana son ya fita daga jikin mara lafiya, amma abin da yake tsoro in ya fita ga wasu aljanu boka ya wakilta kuma su kamo shi, to ya zai yi? Sai muka ce mishi ka rinka karanta ayatul kursi duk sanda suka nufo ka. Yana karanta sai su tarwatse su bashi wuri. Mu'jiza ce ta Alkur'ani. To amma kai kana rayuwa ne zamanin maguzanci, kuma tsakanin waɗanda su sun ɗauka malamai ne amma ba su san abin da ake kira Qur'ani ba, shi yasa suna ganin Qur'ani bai isa ya makura aljani ya magana ba, ko kuma Qur'ani bai isa ya kori aljani ba, shi yasa bokanci ya rikide musu daga Alqur'ani. Ba su san Qur'ani ba, ba su san bokanci ba, sai suka fada cikin halaka da kuskure. Amma gashi ayoyi 10 na farkon suratul kahf suna korar dajjal, to babu mamaki akan haka. Aiko dajjal kenan wanda ya ci uban aljanu a duk abin da suke takama da shi. Innahu, annabi sallallahu alaihi wasallama yake shi dajjal, yakhruju min hallatin bayna ash-sham wal iraq, zai fito ne daga ainihin wata hanya wadda ke tsakanin sham da iraq. A wata riwaya kuma annabi ya ce dajjal zai fito daga khurasan da kuma asbahan. To sai aka ce babu sabani akan wannan, can ne inda zai fito din, amma inda zai doso ya tun faro kasar Larabawa, to zai shigo ne ta tsakanin ainihin kasar Iraki da kasar Sham. Amma asalin tushen tafiyar shi za ta fara daga kasashen Khurasan ne da kuma kasashen Asbahan. Fa asa yaminan wa asa shimalan, idan dajjal ya taho zai ta yin ainihin barna dama da hagu, duk abin da ya gani mai amfani ne sai ya lalata shi. Abinci ne ko abin sha ne, aqidar ka ce ko menene, sai ya bata shi kabari wannan, sai ya shafa kabarin ya tayar da shi, ka tashi a firgice ce maka shine Allah, kana yadda kuma shikenan zai koma ya matar da kai, shikenan ka mutu a me, kenan ka mutu akan cewa dajjal ne Allahnka. To menene sinadarin da zai sa dajjal Allah ya rufe mishi kabarinka ya kasa ganinka? Shine waccan addu'a da aka gaya maka. In ka kara da lafazin wani malami akan na annabi ka fasa na annabi ba zai ci ba, sai fa ka aje musu na suka dauki na annabi kawai, in kuma baka ji ba shikenan. Ya ibadallahi, manzo Allah yace ya ku bayin Allah, usbutu, ku tabbata akan addinin ku, kar ku sake ku yi da duk fitinar da za ku fada. Kunna ya rasulullahi, sai muka ce ya manzan Allah, wa ma lubsuhu fil ardi, kwana nawa dajjal zai yana yawo a duniya? Qala, sai annabi yace 40 yawman, a cikin kwana 40 duk zai kewaye duniyar nan baki ɗaya, Makka da Madina ne kawai annabi yace ba zai samu damar shiga ba. Yana zuwa sai ya samu Madina sai ke wata rawa ke girgiji so uku, duk wasu diddigar munafukai da wasu kafirai sai su fito daga cikin Madina. to sai malamai suka ce to ya za a in dai za a iya samun munafikai to ya za a iya samun ainihin kafirai kuma a Madina. Al-Hafiz al-Aini a cikin Umdatul Qari a cikin mujalladi na juz'i na 20 yace ɗan Shi'a ne ake nufi da wannan magana. Ka je ka dauka ka duba gani, yace ɗan Shi'a saboda akwai ɗan Shi'a a ƙasar Madina, yace wannan girgiji in kai to munafikai da dama su an san suna nan tare da musulmi suna taɗiya ƙafar su, amma su ɗan Shi'a kafirai ne, tsantsagar kafirai ce, to su ne ainihin Dajjal zai jawo sai ainihin fice sai ya wuce tare da su. Ka je ka duba ainihin Umdatul Qari, sharhi ne na Sahihul Bukhari a cikin ainihin wannan juz'i da na faɗi, juz'i na 20 daidai a ƙarƙashin babin da ke magana akan zikrud Dajjal. Mun fahimci wannan ko? Don ku san cewa malaman Ahlus Sunna na musulunci tun daga farkon musulunci har yau har gobe har san da duniya za ta kai, matukar akwai ɗan Shi'a sai sun bayyana wa mutane cewa ɗan Shi'a fa kafiri ne. Shi yasa duk wata yaudara da za ku yi wai za a zo za a yi wa'azin haɗin kai, ku daina ɓata lokacinku fa. Haɗin kai ba zai yiwu ba fa, wannan yana kafirci wannan yana musulunci. Kuma akwai wani gamin gambiza da ake yi, ana son a kaɗa wa kashi miya, wai a haɗa kai da ɗan ɗariƙa da ɗan izala wai za a yi wa'azi a kan ƴan Shi'a. Wallahi ƙarya kuke yi, gobe kuma za a zo a ji kanku, gwamma in za ku yi gaskiya ku yi gaskiya. Babu ku haɗa kai yau da ƴan ɗan izala da ɗan ɗariƙa a yi wa'azi a kan ƴan Shi'a, gobe kuma a ji ɗan izala yana sakawa ƴan ɗariƙa bama bamai, ɗan ɗariƙa yana sakawa ɗan izala bama bamai, kuma kun zama abin dariya kenan. Sai yasa in za ka tafi kai kaɗai ka tafi akan aƙida ta gari Allah ya baka sa'a, in ka ce sai ka haɗa da tarkace za ka tsaka samu matsala a cikin tafiyarka. Mun fahimci wannan da kyau ko? Allah ya shiryar da mu. To shine annabi ya ce kwana 40 zai yi, yaumun kasanatin, rana ta farko da zai yi tsawon wannan wuni zai zama kamar tsawon shekara ne. Wa yaumun ka shaharin, rana ta biyu kuma za ta zama ainihin kamar tsawon wata guda. Wa yaumun ka juma'atin, rana ta uku kuma sai zama kamar ainihin juma'a. Kaga sabanin mu turawa sun bata bakin mu, na ga sai a ce sati nawa. Ibn Taymiya yake fadar sati din nan bid'a ne, shi ma a yi izala a kan shi. Sai dai ka fadi da Hausa ka ce mako, ko kuma a musulunci za ka fadi sai ka ce juma'a nawa, amma in ka ce sati ba daga Saturday bane kai ma ka zama. Kaje ka duba littafin Iqtiba'us Siratul Mustaqim mukhalafat ashabil jahim, Ibn Taymiya yace har a magana ba a san kai koyi da arna. Sati nawa, to shikenan kai ma ka zama sati, an sace imaninka. Sai ka ce mako nawa da Hausa kenan, ko juma'a nawa. Kaga sai annabi yace wa yaumun ka juma'atin, rana ta uku kuma kamar juma'a, kamar mako guda kenan. Wa sa'iru ayyamihi ka ayyamikum, sauran kwanakin da zai cika shi kuma waɗannan kwanaki 37 kenan za su zama kamar kwanakinku na yau da kullum. Qulna ya rasulullahi, sai muka ce ya manzon Allah, fa zalika al-yawmul ladhi kasanatin, to wannan rana da tsawanta zai kai kamar ainihin shekara guda. Takfina fihi salatu yawmi, sallar wuni guda za ta isa mana? Ma'ana sallar wuni guda ba su ne salloli biyar ba? To a tsawon wannan rana da in rana ta billo zuwa ta fadi zai kai tsawon shekara guda. To muka yi salloli biyar sun isar? Kala, sai annabi ya ce faqduru lahu qadaruhu, ku kimanta gwargwadon shi. Ma'ana gwargwadon tsakanin sallar asuba zuwa sallar azhar, awa nawa kuke yi sai ku yi sallar azhar bayan kun yi sallar asuba, daga azhar zuwa la'asar awa nawa sai ku yi, daga la'asar zuwa magariba, daga la'asar zuwa magariba awa nawa, daga magariba zuwa isha awa nawa, daga magariba zuwa daga isha zuwa asuba, haka za ku rinka kimanta, ba wai sallah biyar za ku yi kadai a wannan wunin ba. Ko an fahimta? Al-Imam An-Nawawi ya kawo wannan fassara a cikin littafin shi Al-Minhaj sharhi na Sahih Muslim. Kala, annabi yace ai mai riwaya yace qulna, sai muka ce fama isra'uhu fil ardi, to yaya saurin shi yake a ainihin cikin ƙasa, wani irin sauri zai yi a duniyan nan in ya zo, tunda an ce a kwana 40 zai kewaye duniya. Kala, sai annabi ya ce kal ghaifi istadbaratuhu rihu, kamar ainihin ruwan sama ne yake zuba, sai kuma Allah ya tankado iska, ka dubi inda iska take tunkuɗe ruwan sama, to irin wannan saurin haka Dajjal zai yi. Kala, to sai yanzu annabi ya fara ba mu labarin kuma irin bala'in da Dajjal zai yi. Sai ya ce fayatil qauma, zai zo ya samu wasu mutane shi Dajjal, fayad'uhum fayastajibuna lahu, sai ya kiraye su ya ce shi ne Allah, sai su amsa mishi, wa yu'minuna bihi, kuma su yi imani da shi cewa shi Allah ne. To dai na tabbatar musu cewa shi Allah ne, fa ya'muru as-sama'a an tumtira fa tumtira, sai umarci sama cewa sai ruwan sama, sai a ga ruwan sama ya zo. Ai duk wani geographer, duk wani wane ne ya kasa ya saukar da ruwan sama ko? To Dajjal zai zo ya ce shi ne Allah, an kun ce ƙarya ne, sai sa sama ta ruwa sai ta yi. Sannan wa ya'muru al-arda an tumbita fa tumbita, zai sa ainihin ƙasa ta fitar da ciyayi, kuma sai ta fitar da ainihin ciyayi din. Kaga siffa ta uluhiyya kenan. To duk wannan Allah ya sauƙaƙe mishi haka ne don ya zama fitina ga kafirai, ya zama kuma jarabawa ga ainihin mu'mini. To abinda ake son ka fahimta a nan shi ne, a wata riwaya ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Dajjal zai kama wani mutum sai ya kashe shi, ya ce in na kashe wannan na raya shi za ku yarda ni Allah ne? Sai ce eh. Sai ya kama shi sai ya kashe shi, in ya kashe shi sai kuma ainihin sai ya raya shi. Sai ce yaya kun yarda ni Allah ne? Sai ce eh. Sai ce kai da na kashe ka na raya ka yarda ni Allah ne? Sai ce ai ban ma samu yaqinin cewa kai ne Dajjal ba sai yanzu da kai mini haka. Saboda dama Annabi ya ba mu labarin haka za ta faru, ashe a kaina ne ma za ta faru. Kaga mu'mini kenan. Sai ya ce wata ruhu alaihim sarihatuhum atwala ma kanat, ya ce dabbobinsu za su dawo, raƙumansu za su dawo musu ainihin gida. Atwala ma kanat zura, za su dawo da ainihin tozonsu, ya ainihin wato cika ya yi tsawo fiye da yadda suke. Saboda mai? Saboda sun yi imani da Dajjal. Kaga ana yana ƙara zama yaudara da fitina gare su. Wa asbaghahu duru'an, sa'annan nonansu ya cika. Wa amaddahu khawafir, sa'annan kuma kwankwasansu ya cika sun yi ƙiba. Saboda mai? Sun yi imani da Dajjal dan su ƙara ruɗuwa cewa shi Allah ɗin ne. Thumma ya'til qauma, sa'annan daga baya-bayan ya wuce sai kuma ya ainihin wato sake zuwa ga waɗannan mutane, ko kuma ya je ya samu wasu mutane daban. Fa yad'uhum, sai ya kiraye su. Fa yarudduna alayhi qawluhu, sai su tunkuɗa maganar shi su ƙaryata shi su ce kai ƙarya ne, ƙarya kake yi. Fa yansarifu anhum, sai ya tafi ya rabu da su. Fa yusbihuna a mumlihina, sai su wayi gari suna cikin fari da kamfa da wahala da rashin ruwa. Saboda ba su yi imani da shi ba, kaga jarabawa ce. Ma bi aidihim shay'un, ba su da komai a hannunsu, duk abin da suka mallaka ya ƙare. Thumma yamurru bil khariba, sannan ya zo ya samu wani wuri, ainihin rusasshen wuri ne wanda yake mai yiwuwa da can an taɓa zama. Fa yaqulu laha, sai ya ce da wannan wuri wanda yake rusasshe ne, akhriji kunuzaki, duk taskokin dukiya da ke cikinki ya ke ƙasa ki bubbugo da su ki fito min da su. Fa yantaliqu, sai ainihin duk wannan dukiya da ke ƙasa sai ta fito. Fa tatba'ahu, sai ainihin ta bishi. Fa tatba'uhu kunuzuha, wannan taskoki sai su bishi. Kaya asibin nahali, kamar yadda ka san uwar garke ta ainihin wato zuma, uwar garya za ga duk inda ta za ga sauran zuma na binta. To yadda ka ga haka, haka wannan dukiya da ta fito daga ƙasa haka za ta rinka bin Dajjal, tana bin shi. Ga sunan dukiya ce amma tana bin shi. Thumma yad'u rajulan mumtali'an shababan, sa'annan sai ainihin Dajjal sai kira wani ainihin saurayi wanda yake da cikakkiyar samartaka. Fa yadribuhu bisayfi darbatan, sai ya ainihin sare shi da takobi sara daya. Fa yaqfa'uhu jazlatayn, sai fasa shi kashi biyu. Ramyatal gharbi, kamar yadda ka san mai harbi yake harbi so daya ya samu ainihin abin da yake hari, haka Dajjal da ya sara wannan mutum sara daya zai sara shi. Thumma yad'uhu fayuqbila, fayuqbilu, sa'annan sai ya kashe wannan mutum, ya watsar da shi gefe guda. Sai Dajjal ya koma gefe guda, sai ya kira wannan mutum, sai kuma mutumin ya haɗu kuma ya taso ya taho. Ya tahallalu wajhuhu yadhaku, yana far'a fuskar shi na dariya, kuma yanzu Dajjal ya fara shi. Kaga duk siffa ce ta uluhiyya ta allantaka dan mutane su rudu da shi. Fa bainama hum kadhalika, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace haka mutane za su zauna. Dajjal yana tabbatar da wasu, yana ta kashe wasu, yana tabanna. Iz ba'atha Allahu Isa ibn Maryam, sai Allah madaukakin sarki kuma sai ya aiko da Isa dan Maryam. Fa yanzilu inda al-manaratil bayda, sai Annabi Isa ya sauka a wurin wata farar manara wadda take ainihin sharqiyya Dimashq, wadda take ainihin wato gabas da masallacin ainihin Dimashq. A daidai nan Annabi Isa zai sauka. Mun fahimci wannan? a zamanin Ibnu Kathir wajen karni na 6 kenan ko na 7 Ibnu Kathir yace ya ga wannan manara din tana nan kristoci ne ma suka gina ta lokacin da suka kwace masallacin kamar yadda suka kwace yanzu yahudawa yace ya ga ainihin sun gina ta da ainihin farin dutse farin marmara haka sun yi mata fenti kaga tabbatar da maganar da annabi ya faɗi kenan sallallahu alaihi wasallama baina maharudataini annabi Isa zai zo yana ainihin sanye da tufafi guda biyu daya ya daura shi daya kuma ya yafa an rina shi da ainihin baki da kuma ainihin ruwan zangafar haka kamar ma'ana kamar ruwan yalo haka an rina shi yana saye da wannan tufafi wa bi an kaffaihi ala ajni hati malakaini annabi Isa sanda zai sauka sai aga yana dafe da kafadun wasu mala'iku guda biyu sai ya sauka a wurin wannan ainihin manara idza ta'afa ra'sahu qatara idan annabi Isa ya dan sunku yadda kai sai kaga ruwa na diga wa idza rafa'ahu yanhadiru minhu jumanul jumanun kallu'lu'i idan annabi Isa ya dage kanshi sai kaga ainihin ruwa din ya ci gaba da zuba girman ruwan haka da yake diga kwaya kwaya kamar ainihin kwayar lu'lu'u fari sal haka za ga yana zuba in ya sunku yadda kanshi ruwa na diga da ya dage kanshi kuma sai ga ruwan yana fita da kakkawar siffa da siffa annabi Isa zai sauko wannan da annabi yana gaya mana ne dan kada wani tsato yaje take cikin shi da garin kwaki yazo yace shine annabi Isa karshen duniya ga irin siffofin da zai zo da su a ina annabi Isa zai sauka ga inda zai sauka gashi da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gaya mana wala yahillu likafirin yajibri an nafsihi illa mata manzo Allah yace babu yadda kafiri zai shaki numfashin ainihin annabi Isa sai ya fadi ya mutu wa nafsuhu yantahi haythu yantahi tarafuhu annabi Isa idan yayi numfashi a wannan lokacin numfashin nashi yana tikewa iya inda ya gano iya inda ya gano to numfashin shi zai kai nan to inda kafiri a wurin yana shaka sai fadi ya mutu fayantaliqu hatta yudrikahu inda babiluddin sai annabi Isa ya fara neman dajjal yana neman inda zai kashe shi har sai ya je ya same shi a wurin ainihin kofar wani kauye da ake kiran shi Lud wani kauye ne daga cikin kauyukan Dimashqa to a nan gurin annabi Isa zai same shi fa yaqtuluhu sai ya kashe shi a daidai wannan gurin yanzu an yi filin jirgin sama kuma to amma tunda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fada tabbas abin zai faru babu shakka kun iskala zarrati sallallahu alaihi wa sallam thumma yati nabiyullahi Isa qauman qad asamahumullahu sai annabi Isa annabin Allah yazo ya samu wasu mutane waɗanda Allah madaukakin sarki ya kiyaye su daga ainihin wannan makirci na dajjal fayamsahu wujuhahum sai annabi Isa yazo ya shashafa fuskokin su wayuhaddithuhum bidarajatihim fil janna duk wanda ya shafa fuskar shi sai ya ce kai wannan darajar ka kaza aljanna matakala kaza kake a aljanna annabi Isa zai faɗa wannan da izinin Allah mun fahimci wannan ko fa bainama kadhalika iz auha Allahu ilayhi annabi Isa yana nan yana cikin wannan hali sai Allah ya mishi wahayi ya ce ya Isa ya kai Isa dama ma'ana Isa shine Abdullahi inni kad akhrajtu ibadan li la yadani li ahadin bi qitalihim yace na kubutar da wasu ainihin bayi nawa wadanda su ba su da karfin da za su iya yaki dan su kare kansu wa ahriz ibadi ila turi dan haka wadannan bayi nawa ka janye su ka je ka ainihin aje su a wajen dutsen tur dan su je su samu ainihin gurin zama wa yab'athullahu ya'juju ya'juja wa ma'juja ana nan kuma cikin wannan halin sai kuma an gama da fitinar dajjal sai kuma fitinar da ta fitar dajjal ita ce ne ya'juju wa ma'juj dama ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cikin hadisin da al-imamu tirmidhi ya rawaito da isnadi kyakkyawa yace karshen duniya fitintunu za su rinka faruwa kamar yadda kasan duhun dare karfe 7 na dare tana da duhu amma karfe 9 na dare tafi 7 na dare duhu karfe 11 tafi karfe 8 duhu haka karfe 2 na dare karfe 3 ma'ana ka fahimta yadda kaga haka to duhun haka na gaba yana zuwa yafi kuma wanda yake bayan shi na gaban shi shi kuma yafi shi to haka fitintunu za su zo kaga dajjal gashi babban bala'i ne to ana cikin an kashe dajjal mutane na munna annabi Isa yana ta wa'azi mutane suna shiryuwa ane ta wasu albishir da aljanna a wannan hali sai kuma ya ajuju wa majuju su zo wa hum kama qala Allah ya ajuju wa majuju kamar yadda Allah ya fadi haka suke Allah ya ce min kulli hadabin yansiluna daga ko ina ga su nan bugowa za su yi ta yi, kowane tudu da gangare zai gansu kawai sun shiga ko ina, haka za ka rinka ganin su birjit a ko ina sun cika gari. Su kuma dama Qur'ani ya ba mu labarin su, inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ardi, mabannata ne duk inda suke yawa ne da su ga su nan, sa'annan mutane ne yan gajajjeru haka, yan tukus tukus, ba su wuce tudin ainihin kaurinka ba, amma kulluwan su faka faka da shi suke lulluba an suka tashi kwanciya, da sun haɗu da ɗan adam sai su karya shi su tsotse duk bargon da ke jikin shi, duk inda suka samu wani tafki da ruwa ko rijiya ko wani wuri da ke da ruwa sai sun tsotse shi gaba ɗaya, duk inda suka ga wani abinci sai sun hallaka shi baki ɗaya. To su kuma ai kaga bala'in su yafi na dajjal. To fayamurru awailuhum ala buhairati tabariya, ma'aiki ya ce sai kashi na farkon ya ajuju wa majuju sai su zo su wuce wani katon tafki, fayashrabuna ma fiha, duk ruwan da ke ciki sai su shanye shi gaba ɗaya. Summa yamurru akhiruhum, sa'annan kashi na ƙarshen su kuma sai su zo wucewa, fayaquluna, sai su ce laqad kana fi hadha ma'un marratan, ai da mun san da ruwa a wannan wurin, to amma yaya aka yi yanzu kuma bamu same shi ba, ma'ana ƴan uwansu sun shanye kenan, kaga da sun samu su ma za su shanye kenan. To dangane da ya ajuju wa majuju, Qur'ani ya ba da labarin fitowar su. Ya ajuju wa majuju halitta ce kamar yadda kaji mun siffanta maka, akwai wasu batattu waɗanda ke bin ainihin addinin Qadianiyya, mabiya Ahmad Gulam, wannan kafiri na India, su sun ce ya ajuju wa majuju wai su ne turawa ɗin nan, turawa ne ya ajuju wa majuju. To ƙarya suke yi, siffar turawa ta saba wa siffar yadda Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ba mu labari, turawa ai ana samun musulmi cikin su, duk kasar da kaje ta turawa sai ka samu akwai nau'in musulmi a cikin su, amma ya ajuju wa majuju gaba ɗayan su kafirai ne, mabannata ne. Mun fahimci wannan ko? Sa'annan Annabi ya ba mu labarin su bayan da Qur'ani yayi bayani da suna shigowa duniyan nan su zo su yi ta'addanci fa. In suka shigo su kama mutane su kashe su wulakanta duk yadda suke so, sai ainihin a wannan Alexander the Great, Zulkarnain, Allah madaukakin sarki ya aiko shi a matsayin annabi, wannan ita ce sahihiyar magana, kuma manzo ga mutanen da ainihin aka aiko shi, yafi karfin waliyi kamar yadda wasu ke cewa, yazo yana yawon shiryar da mutane, wanda ya shiryu a dora shi akan hanya, wanda kuma ya kauce a kashe shi a wuce. To sai ya kai kasar da ainihin wasu mutane suke can kusa da bangon duniya, can karshen iya inda a ainihin sanin mutun ya kai ga duniya, sai ya sami ya jujo majuju suna barkowa su shigo wannan gari su hallaka mutanen. To shine Zulkarnaini suka yarjejeniya ya gina musu wata katanga, wannan katanga har yanzu tana nan. To wannan katanga ma'aiki ya ce kullun gari ya waye, sai sun zo sun ta kwakulata, sai sun ga rana ta to za ta fadi, sai su ce gobe za mu zo mu ci gaba, suna dawowa gobe sai su samu ta shace. To ran da Allah ya yi nufin da za su fito, sai su aiki.